أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. Bata ɗan uwa, ina yi mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau 14 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dana 1447, wanda ya daidai da 3 ga watan 3/2026 miladiya. Yau ranar Talata, Allah madaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan masallaci namu na markaz Iqra a nan Sanad Gawaki Zaria Road, domin ci gaba da karatun tafsiri namu na Alƙur'ani mai girma wanda muke yi a wannan wata mai alfarma. Idan ban manta ba, har yanzu muna cikin suratul An'am. Jiya mun tsaya a kan aya ta 60 daidai, yau za mu tashi a kan aya ta 61, inda Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake cewa:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
نعم، Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce: wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, shi ne kuma mai rinjaye a kan bayinsa. Wa yursilu alaikum hafaza, kuma yana aiko masu tsaro a gare ku. Hatta idza jaa ahadakum al-maut, har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayanku. Tawaffatu rusuluna, sai manzanninmu su ɗauki ransa. Wahum la yufarriqun, kuma su ba sa sakaci. Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq, sannan a mayar da su zuwa wajen Allah, wanda shi ne Ubangijinsu na gaskiya. Ala ku saurara, lahul hukmu, dukkan wani hukunci nasa ne. Wa huwa asra'ul hasibin, shi ne kuma mafi gaggawan masu yin kikaji. Allah ya ce a nan gun yana ƙara tabbatar da ikonsa, ya ce: wa huwa ta'ala, shi ai Ubangiji Maɗaukakin Sarki, alƙahiru fawqa ibadi, shi ne mai rinjaye, shi ne mai iko a kan dukkan komai, kuma komai yake yana rusuna mishi dangane da girmansa da kambabansa a kan dukkan komai. Da haka yake zartar da abin da ya nufi, kuma mashi'arsa ta shafi komai da kowa. Ba wanda yake mallaka al'amarin wani abu sai shi Allah, kuma ba wanda yake motsi sai da saninsa, kuma ba wanda yake zama ɗan kurum sai da saninsa. Tare da wannan wahuwar sa'i ɓahiru fauka ibadi, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya wakilta bayi mala'iku waɗanda suke tsare shi. amma dai waɗanda suke tsare su wanda suke tsare dukkunan su kuma suke tsare ayyukan su shine wayyusu da alaikum kafara sai Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku suna tsare dukkunan mutane kamar yadda a wani waje yake lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai wanda ubangiji madaukakin sarki yake sanyawa a bayanku a gabanku wanda suke kiyaye ku dangane da al'amarin ubangiji madaukakin sarki waɗannan mala'iku su ne in kana bacci kana tafiya kana komai suke tsare ka to da yawa za ka ga mala'ikun ne yadda za ka san kana bacci suna tsare ɗan adam yanzu za ka kwanta bacci ka kwana ka wuni kana bacci wani ƙwaro ba zai shiga hancinka ba wani ƙwaro ba zai shiga kunnenka ba to amma yanzu da a ce gawa ce aka ajiye yanda masu tsaron nan Allah ya ɗauke su daga jiki kana ajiye ta ana yanzu za ka ga ƙwari suna shiga hancinka suna shiga kunnuwanka to me yasa kai in ka kwanta ga idan ga hancinka a buɗe ga kunnenka a buɗe wannan ƙwarin ba sa shiga to mun Allah ya sanya mala'iku da take tsare ka inda kana da rai ba za a bar wani ƙwaro ya shiga ba to haka yake tsare ka daga haɗarurruka yanzu da za a faɗa ma haɗarurrukan da Allah ya tsare ka wanda baka sani ba wanda kwata-kwata saboda baka san za su faru ba ba su faru ba shi yasa baka san su ba wanda da Allah ya faɗa ma yanda yake tsare ka daga haɗarurrukan titi daga haɗarurrukan rufewar gida daga haɗarurrukan abubuwa da yawa wanda sai ka wuce abin ya faru sai abin da Allah yake kaddara wanda kaddara ka sai zai sa ya same ka kashe Allah yana turo mala'iku wanda suke kiyaye da tsare dukkunan ko kuma ubangiji madaukakin sarki yana kira yana aiko mala'iku waɗanda kuma suke kiyaye ayyukanmu suke ƙididdige duk abin da muke aikatawa da abin da muke faɗa Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun haƙiƙa tare da ku akwai masu kiyayewa wasu masu alfarma masu karanci masu rubutu sun san duk abin da kuke aikatawa idh yatalaqqa almutalaqqiyani an al-yamini wa an al-shimali qa'id ma yanfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abin da mutum zai rubuta zai faɗa ko ya aikata tace akwai mai kiyayewa ko mai rubutawa ubangiji madaukakin sarki ya sanya mala'iku suna bin mutane suna rubuta duk ayyukansu suna rubuta duk abin da suke aikatawa da abin da suke faɗa wannan zai bayu ne a kan kenan in har ka san cewa akwai mala'iku tare da kai to za ka kiyaye dokokin Allah za ka kiyaye ba ko ta magana ba ce ba in ka fito za ka furta ba ko wani aiki ne kamata ka yi ba tunda ka san akwai mala'ikun da suke tafe da kai yau da a ce ka san an sa ma security DSS ko ɗan sanda yana bin gari inda ka to za ka yi takatan tsan ƙwarai ba za ka aikata laifi ba yanzu a ce ma ai ga wani ɗan sanda yana bin ku kuna tafiya da shi yana kallon duk abin da kake to ba za ka yi saƙo ba ba za ka aikata laifin da zai kama ka ba to sai Allah ya gaya mana cewa akwai mala'iku da suke tare da kai wanda suke rubuta ayyukan da kake faɗa to ya kamata ka ji kunyar waɗannan mala'ikun kuma ka ji kunyar Ubangiji madaukakin sarki ka kiyaye duk abin da kake furtawa ka kiyaye duk abin da kake aikatawa wannan shine amfanin a sanar da kai cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan shine amfanin a tsayar da kai a sanar a tsayar a sanar da kai wani sai Allah ya ce hatta idza jaa ahadukum al-maut wa tawaffatu rusuluna a sai lokacin da manzanni mutuwa ta zo ma ɗayan ku wato lokacin ajalinsa ya cika sai Allah ya wakilta mala'ikun da ake wakiltawa su zo su ɗauki rai ibn Abbas yake malikul maut shi wannan malakul mauti din mala'ikan mutuwa yana da abokan wanda yake tahowa da shi mataimaka wanda take daukar rai wanda idan mala'ikun nan suka zo za su matso rai tun daga tafin kafarka suna matso shi suna matso shi suna matso shi har sai ya kai hulqum makogwaranka sannan sai mala'ikan malakul mauti kuma sai zo ya cire shi ba kenan ayoyin da baki ɗaya da suke magana wani waje a nan kaga ya ce mala'iku ne da yawa za su ɗauran mutum a wani waje ya tawaffahu malakul mauti mala'ikan mutuwa ne yake ɗaukar rai a wani waje Allah da gaske ya ce shi ne yake ɗaukar rai Allah ya tawaffa al-anfus hina mautiha kaga ubangiji madaukakin sarki ya ce shi yake ɗaukar rai shi yake kashewa kuma nan ya ce mala'iku ne suke ɗaukawa kuma a can ya ce malakul mauti yake ɗaukawa to shi yasa sai malamin suka rarrabe dukkan wannan abin da aka faru Allah madaukakin sarki shi yake ɗaukar rai shi ya sanya lokacin sai ba shi yake ba da izini in yanzu ko sarki ko gwamna ya zo cewa shirin ku tafi da wannan za ka yi gwamna ya tafi da shi ko gwamna ya yanke ma hukuncin kaza amma kuma ba shi ya yanke ba to shi yasa da yake Allah ne yake ba da izini sai to shi ne yake kashewa su kuma mala'ikan mutuwa mala'iku kuma da yake a nan suke ɗauka su aikinsu in sun zo su tatso rai in su ta tatso shi su ta tatso shi su ta tatso shi har sai sun zo daidai makogwaro sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauka shi yasa Allah ya ce wa hum la yufarriqun su wa'annan din masu kiyaye ran mutum su ɗau ransa ba ta sakaci sun kiyaye lokacin sun kiyaye tayin din ba sa ɗaga ƙafa lokacin ko da da sakan ɗaya bai yi ba su ne ko kuma bayan su jinkinta sakan ɗaya baya Allah madaukakin sarki zai aiko su su ɗauki ran mutane ya Allah ce thumma ruddu ila Allah sannan bayan an ɗauki ransu ajalin su ya fita sannan sai a mayar da su bayan mutuwa wajen ubangijinsu a rayuwarsu ta barzahu abin da ya yi tun daga nan mutum zai gane in alkhairi ya aikata ya gan shi in sharri ya aikata ya gan shi maulahumul haq wanda shi ne maulansu na gaskiya maulahumul haq shi yasa malami suka fassara maulahumul haq bi ma'ana ubangiji madaukakin sarki shi ne mamallakinsu mai gudanar da al'amuransu domin maula tana zuwa da kalmomi ta zo da yawa alkur'ani tana zuwa a kun nasu mataimaki Allahu maulan lalina amanu kaga nasiruhum wa mu'ayyiduhum ne taimakonsu ko mai karfafa su a nan kuma maula abinda take nufi a nan kuma maula humul haq shi ne khaliqu mahalicinsu madma mallakinsu ko mai sarrafa al'amuransu na gaskiya su koma zuwa wajensu hadisai da yawa sun faɗa mana yadda ubangiji madaukakin sarki yake turo mala'ikun nan su ɗauki ran mutum Imam Ahmad ya fitar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal mayyita tahdhuruhu al mala'ika fa idza kana ar-rajul salih idan mutum yazo zai mutu mala'iku suna zuwa mashi idan mutum ya zama to na kwarai ne qalu ukhruji ayatu an-nafs tayyiba sai su ce fito ya ce wannan rai wanda take mai tsarki kana fi jasadi tayyib wanda take cikin jiki tsarkake ukhruji hamidatan ki fita ana gode miki wa abshiri bir rauh wa rayhan kuma ana miki bushara da aljanna da wani arziki mara yankewa wa rabbin ghayri ghadban da ubangiji wanda ba mai fushi a kanki ba talata zamu yuqalu la hadalika hatta taqul ba za a gushe ba ana faɗa mata wannan tun daga lokacin da mala'iku suke tatsoran daga tafin safa suna tatso shi suna tatso shi mala'iku kuma suna fadawa mamacin salihi wannan magana kuma yu'radu biha ila sama lokacin da suka zo fulkum mala'ikan mutuwa shi kuma ya dauki ran sannan sai ya hau da shi ita sama fayustaftahu laha ya nemi a bude fayuqalu man hadha a ce wa ta zo da shi fayuqalu fulanin wane ne ran wane ne fayuqalu marhaban bin nafsi tayyiba sai mala'ikun sama ta farko wanda za su bude sai su ce madalla da rai wadda take tsarkaka kanat fi jasadin tayyib wadda take cikin jiki tsarkake udkhulu hamidatan wa abshiri bi rawhin wa rayhanin wa rabbin ghayri ghadban kika kina ne wannan wadda take cikin jin daɗi da aljanna da arziki mara yayyewa da ubangiji da ba zai hana wanda ba ne fushi ne ba a gani fala tazalu yuqalu laha dalika hatta yuntaha biha ila sama'in lati fiha Allah azza wa jalla fa za a gushi ba mala'iku suna ta faɗa maka wannan suna fataba wannan ke ka wuce sama na ɗaya har sai ka je sama ta bakwai ana ta faɗa wannan rai kaga wannan girma ne ɗaukaka ce a ce duk mala'iku suna ma wannan gaisuwar suna ma wannan albishir suna tabbatar ma da cewa ka rabauta wannan da zarar fa an ɗauki ransa ma kafin a dawo a kai ka kabari abin ne a dawo da ranka ake ta wannan sha'anin kana samun hope da confidence cewa abinda kai a duniya abu ne mai kyau amma wa idza kana ar-rajulu sau idan mutumin banza ne kafiri ne munafiki ne mummuna ya aikata munanan ayyuka kazamai fadi sai a ce da shi ukhruji ayyatu an-nafsul khabitha fito ya ce wannan mummunan rai kazantacciya kana fi jakadil khabith wanda kike cikin kazamun jiki mai tsoyi ukhruju zalimatan ki fito kina mai abin zargi wa abshiri bi hamimin wa ghassa kuma ana miki bushara da wani tafashashshen ruwa da wani abinci wanda mai kaya wanda idan mai sassoke makogwaro mai fata shi ya fata gangan cikin ciki idan an haɗe shi wa akara min shaklihi azwaj fala tazalu yuqalu laha dhalika hatta takhruj wanda dukkan irin wannan abincin duk wanda aka kawo irin wannan shakalin ne kowane abinci arna zai ma a jikinsa to ba za a gushe ba ana faɗa mala'iku suna faɗa ma wannan har a fitar da rai kuma yu'radu biha ila sama' sannan a tafi da wannan rai a nemi a buɗe ƙofa a ce man haza sai a ce fulan wane ne muka kawo da shi sai mala'iku su ce la marhaban bin nafsil khabitha ba a maraba da wannan mummunan rai kazantacciya kanat fil jasadil khabith ta kasance cikin kazantaccen jiki irji'i zalima kuma yadda shi an rufe sama ba zai zo sama ba kana abin da fa innahu la yastahu laka laki abwabu sama ba abu da wannan ran kofofin sama fa tunsalu min as-sama'i thumma tasiru ila al-qabr anan mala'iku za ta sake ta su ma ba za ta ƙara tun hayo da ke lafi lafiya amma daga nan za ta sake ka kawhatu thumma tasiru ila al-qabr sannan a tafi da mutum qabr fa yujlatu ar-rajulu salih shi kuma rai mutumin da yake nagartacce sai a zaunar da shi bai ba mu lahu mithlu ma qila fil hadith al awwal sai a faɗa mishi irin abin da aka faɗa mar a farko shi ma nabi mummuna a faɗa mar abin da aka faɗa mar a farko duk wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari ne dan mu shiga daitali ne san cewa akwai lokacin da za a yi waɗannan ababe za su bayyana a cikin kowane ɗaya daga cikin mu dole dai za a zo ɗaukar ranka kuma dole ka kasance cikin ɗaya biyu ko dai rajulun salih ko rajulun su rajulun salih shi ne wanda ya bi Allah ya bi umarnin Allah ya yi haƙuri da bin Allah ya yi haƙuri da bautar Allah bai yi dukkan wata shirka ko bid'a ba ko munafunci ba ثم ردوا سنن امير جسو على توغا باقي دا الى الله ذو وجن الله رانا تاشن القيامه يومين يمكوك مسوكوكي قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم yasa ubangiji madaukakin sarki yace da na farko mutane da na ƙarshe dukan su za su haɗu a wannan wajen a wajen ubangijin su wajen miƙati inda za a tsaya a wata rana sananniya wa hasharnahum falam nuqabil minhum ahada Allah madaukakin sarki yace za mu tashe su ga baki ɗaya ba za mu bar kowa ba kowa sai ya taso maulahumul haq wanda ubangijin su ila maulahumul haq kenan zuwa ubangijin su na gaskiya wanda ya dukunci al'amarin su na kaddara da hikimar sa ya zartar da abin da ya so a rayuwar su sannan ya dukunci al'amarin su ya dukunta musu umarnin sa da hannun sa ya aika musu manzanni ya saukan musu da littattafai yanzu an dawo da su wannan majibincin sakamakon su wanda zai musu hukunci wanda zai tabbatar wa wanda ya aikin alkhairi da abin alkhairi zai azabtar da wanda ya aikata sharri da mummunan aiki shi yasa Allah madaukakin sarki yace ala ku saurara lakul hukum hukunci naki ne shi daya a lokacin ba wani wanda zai zo ya ma ya yi shiga geniya ya tsaya ma Allah ne matsukakin sarki zai yi hukunci kuma hukuncin da zai yi abin da ka aikata wa huwa asra'ul hasibin kuma kakka ɗauka cewa wai taron biliyoyin mutane tun daga na farko na ƙarshe za a musu hukunci wani lodin shari'a za a tsaya a yi tasjira a shi ne mafi saurin masu yin hisabi saboda cikakken iliminsa da kiyaye ayyukanku da kuma abin da ya riga an tabbatar da aikin alahul mahfuz sannan mala'iku sun rubuta a ciki littattafai kuma gashi sun zo da su wannan dai Allah yana ba mu labari cewa matukar shi ne yake banta da halitta da gudanar da halitta matukar dai shi ne mai rijaye a kan baki yake kula da dukkan abubuwan su da halayen da suka shiga kuma shi ne mai hukunta musu hukunci hukuncin nan kadari au sharhi ko kuma jaza'i wannan hukunce hukunce su ne hukunci guda uku da Allah ya mallaka da su akwai al-hukumul qadari wannan ba wanda ya isa ya saba mishi hukuncin abin da Allah ya kaddara kai arziki irishin lafiya yitin kide ka fadi ya hadarin mota karye a dace ma saba makarce kurumce wannan shi ne hukumul qadar wannan hukunci na Allah ne shi yake juya shi a cikin mutane wannan hukuncin ba wanda ya isa ya ja da shi ba wanda ya isa ya ce Allah ya yi izazzabi ka ce a'a ina da ja to lahul hukumul qadar yana da hukuncin qadar akwai hukuncin shar'i hukunci na shari'a shi ne ya umarta ya hana qur'ani da hadisi ika zabar kaza wannan lakal ikhtiyar kana da zabi Allah ya kyale wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadayna mustaqila imma shakiran wa imma kafura to wannan shine hukumun shari'i ya iya cewa in sallah kace ba za ka yi ba kai zaman ka bar shan giya kace ba za ka bari ba kai wannan hukumun shari'i ne wa hukumul jaza'i da kuma hukuncin sakamako shi ma wannan abin da ya dora bawa dole ya karba sakamakon hukumu to sakamakon hukuncin shar'i shi ne yake bayuwa ka san makomarka da hukuncin ka a wajen Allah na hukumul jaza'i a baka sakamakon ne ka aikata to kaga wannan da mushrikai da duk wani wanda yake cikin Allah da yake juyewa da kafirai da munafikai mai irin wannan sufar ai shi ya kamata a bautatawa shi kadai domin babu wani al'amarin wanda zai fitar da hannunsa ko babu wani abu daidai misqala zarra daidai kwayan zarra na amfani ko na cutarwa ta ce na shi ƙudurarsa da ikonsa da iradarsa tana kan kowa. Amma saboda Ubangiji Maɗaukakin Sarki haƙurinsa da afuwarsa da rahamarsa, sai ka ga ana bigire mar, ana kafirce ma, ana shirka da shi. Waɗansu ma masu taurin kai suna ƙirƙiran mishi ƙarya, amma Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana azurta su, yana ba su lafiya. To ba duk ba sa ganin wannan abin da yake musu ta lalace, wa umli lahum inna kaydi matin, yana musu kai ta lalace. To kaga wannan za ka duba ina hankali ya gushe, tunani ya kauce, mutum zai bi shaitan ya lazzar ya wajabta kansa taɗuwa da asara. Lalle ne wannan bai da hankali. Shi yasa Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake ba mu labarin irin waɗannan abubuwa, domin ya shiga ƙwaƙwalwarmu mu ƙara takankacewa da Allah da binsa, da mai da al'amari zuwa gare shi, da dogaro da shi, da kuma tsayawa a kan abin da yake mu tsaya, da hannuwa kan abin da yake mu hannu. Domin akwai ranar da za a yi guduban ƙarya, abin da ka aikata shi ne zai fito tare da kai. Ko ne ne? Sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa,
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
نعم وبنجد هذا بجد ذلك يشير قل كثير مسوء يا من رسول الله عليه وسلم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وانين يتسير الدفو أتكن دفن تدو دفما dukkan cikin ruwa. Tad'unahu, kuna kiransa Allah tadarru'an wa khufiya, a bayyane da buri. Da in an jaykana min hadihi, kuna cewa lalle da in an jana min hadihi, lalle idan ya tsirar da mu daga wannan musiba, daga wannan bala'in ne, lanakunanna min ash-shakirin, lalle tabbas wallahi za mu kasance cikin masu godiya da Allah. Kun Allah ku yunajjikum minha, kace Ubangiji Maɗaukakin Sarki zai tsirar da ku daga wannan musiba. Wa min kulli karbin, kai zai tsirar da ku daga dukkan wani nau'i na baƙin ciki da damuwa. Summa antum tushrikun, sannan da kun samu wadata kun fita daga cikin masifa, sannan kuma sai ku koma kuna shirka da Allah. Ubangiji Maɗaukakin Sarki a nan yana ba mu labarin baiwa da tagomashin da yawa gujewa bayansa, da yadda yake tserar da wanda suka shiga cikin kakanika ne a cikin dukkan albarri wal bahar, dukkan tudu, duk wani masifa na gobara, na haɗari, na abubuwa, duk shi ne wannan dukkai ɗin da bala'uka da zai samu mutum na cuta a jikinsa ko a dukiyarsa ko da ƴaƴansa ko da waɗannan, shi ne musibu da bawa yake samu a kansu. Dukkan cikin ruwa, igiyar ruwa wanda suke cikin kwale-kwale ko suke cikin jirgin ruwa yadda take tasowa ga duhun dare, ga duhun igiyar ruwa, iska ya taso yana tangal-tangal, mutane su zamanto sun shiga cikin kakanika yadda sun sadakar halatta suke cinta kira Allah. To duk lokacin da mutum kafiran Makka da kafiran wancan lokacin, duk lokacin da suka shiga cikin wannan musiba da bala'i, to ba wanda suke kira sai Allah Maɗaukakin Sarki. To amma domin a lokacin sun zamanto gabaki ɗayansu sun firgice, sun fita daga hayyacinsu, gabaki ɗayansu suna cikin damuwa. Imma dai a cikin wannan damuyoyin na tudu, ko a cikin wannan damuyoyin da suke ciki na kogi, yayin da iska mai kadawa ta zo ta kada, to a lokacin ba sai su kadaita ibada ga Ubangiji madaukakin sarki, sai su kira Allah shi kadai tad'unahu, sai kaga suna kiran Allah tadarru'an wa khufiya, tadarru'an suna kiran Ubangiji madaukakin sarki a fili, suna tadarru'i ga Ubangiji madaukakin sarki wa khufiya, kuma suna kiran Ubangiji madaukakin sarki a cikin nutsuwa, a cikin soye, sai su rinka kiran Ubangiji madaukakin sarki a cikin zuciyarsu, shi yasa malamai suka ce tadarru'an a zuciyarsu, kuma harshen ba zai gushe ba yana faɗar wannan abu. A wannan lokacin da suka shiga wannan masifar ba su san kowa ba, sun manta da su dil lata da uzza da hubal, duk a lokacin sun manta da su lokacin da suka shiga wannan masifar. Sai ka ji suna cewa la in anjana min hadhihi ay hadhihi shidda, wannan tsananin da muka shiga, wannan bala'in da muka shiga, in har muka kukuta ya Allah da nakunanna min ash-shakiri, wallahi za mu gode ni'imar Allah, za mu kaskantar da kai ga da'ar Ubangiji, za mu kiyaye dokokin Allah, za mu daina hada Allah da kowa. Wannan alƙawarin suke Allah ya bada irin wannan labarin da yawa a cikin Alƙur'ani, haka halin kafirai suke. Wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya, duk lokacin da wata musiba da bala'i na tsanani ya same su a cikin kogi, duk abin da suke kira suna mantawa da shi illa iyya, sai Allah shi kadai. Wallazi yusayyirukum fil bahri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at qarihun aqifun وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله مربكين سركي yace shine wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu, a cikin ruwa, yake gudanar da ku har sai lokacin da ɗayan ku shiga cikin kwalakwale, yana tafiya cikin iska mai dadi tana kadawa yanda yake so, yana farin ciki yana jin dadi, sai ta muguwar iska da igiyar ruwa ta taso ta ko'ina ruwa ya kada ta kowane waje, sai kaga suna zaton hakika sun halaka. To a lokacin sai kaga suna kiran Allah shi kadai, suna indai ka tserar da mu daga wannan bala'i za mu shiga mu zamanto masu gode ba, amma in ya tserar da su ba za su gode mishi ba. To anan ma shi ne suke la in anjana, in dai ka fitar da mu da wannan to za mu gode ma. Sai aka ce kul ka ce Allahu yunajjikum minha, Allah yana tserar da ku daga irin wannan musibu, yana tserar da ku daga su ba ɗaya ba, ba biyu ba, wa min kulli karbin, yana ma tserar da ku daga dukkan wani baƙin ciki da tashin hankali ya yaye ma ya yaye mu. Amma yayin da kuka dawo lami lafiya, kuna cikin halin raha, zaman lafiya da kwanciyar hankali, to ma antum tushriku, sannan sai ku rinka kira wani Allah ba Allah ba su subhanahu wa ta'ala, sai su kira wani Ubangiji madaukakin sarki, sai su daidaita Allah madaukakin sarki da wani. To kaga kenan abinda duk waɗannan yake nunawa cewa duk lokacin da mutum ya shiga cikin wani musiba, yake cikin wani bala'i, to abinda zai kira Ubangiji madaukakin sarki shi kadai. In kana cikin kuma yalwa, kana cikin halin kwanciyar hankali, Allah shi kadai zaka kira. To kaga kamar yadda na faɗa a baya, su mushrikan da in suka shiga halin kakanikayi, Allah suke kira shi kadai. In suna zaune ne cikin normal rayuwa, to sai su kira wani Allah. To amma mu muka samu wasu mutane yanzu, in suna cikin masifa su kira wajen Allah wani Allah, in suna cikin halin daɗi da kwanciyar hankali su kira wani Allah. Kaga wannan ai ba karamin barna ba ce ga rayuwar mutum ta musulmi, ya kasance yana kiran wani Allah yayin musiba, yayin bala'i. yana kiran wani Allah kowane ne wani ko kaje yana ya shehi wani zu ana gobara yana ya Ali ya Fatima ya Hussein ya Hasan an-Nadawi ya Jilani ya Inyas to duk waɗannan bai kamata ka kira su ba lokacin da kake cikin halin kakanuka ko kana cikin zaman gida yayin bala'i da musiba da yayin neman taimako wanda ba wanda zai wannan taimakon sai Allah to Allah kadai ake kira ba a kiran wani Allah ba taɓa samu ba babu hadisi babu aya da take a kira wani Allah yayin musiba Allah kawai ake kira haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah su daina hada Allah da wani su daina kiran wani ba abin da wani zai ma Allah ne mai tadabburi domin lokacin da ka kira wani ya riga ya mutu to kana nufin shi ma yana da tadabburi kuma ko yana nan ko baya nan ko yana wajen ko baya wannan yana da shi ma iko na cetonka alhali Allah ne kadai yake da wannan iko sai Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
نعم وبجد ما لو كنت سركيتي وقلت شيء مسوء هو القادر Allah madaukakin sarki shine mai iko ala an yab'atha alaikum azaban akan ya aiko muku da wata azaba min fawqikum daga saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma daga karkashin kafafuwan ku aw yalbisakum shi'a ko ya cakuda ku zama kungiyoyi kungiyoyi wai zika ba'dakum ba'sa ba'd ya dandana wa shashin ku azaba ya dandanawa shashin ku a bisa shashi unzu kaifa nusarrifu al-ayati duba ku ga yanda muke jujjuyo ayoyi la'allakum yafqahun domin ku sa fahimta su gane wannan aya ubangiji madaukakin sarki yana faɗa cewa shine mai iko akan ya aiko azaba ko da kuna zaman gida ba ku a cikin musiba in suna cikin daji bala'i ya same su suna kiran Allah shi kada in suka dawo gida sai kuma su kira wani Allah in suna cikin ruwa igiyar ruwa ta kada suna neman su halaka amma me yasu ruwa ya ambaliya da su to sai su rinka kiran Allah amma da sun dawo gida lami lafiya sai kuma su rinka kiran wani Allah to sai Allah ya ce ka ce musu Allah madaukakin sarki yana da iko ya aiko musu azaba ta kowace fuska talillati min fawqihi ta sama yanda zai yi ruwan duwar wasu yi ruwan azaba kamar yadda yawa al'ummatan da suka gabata aw min tahti arjulikum ko kuma yayi girgizar ƙasa ƙasa ta dare da wuta ku rinka zindimawa kamar yadda yawa wasu aw yalbisakum ko ya cakuda ku ku zama shi'a ku zama kungiya kungiya wa yadhiqu ba'dukum ba'sa ba'd shashin ku ya rinka kashe shashi ya fitine ku shashin ku ya rinka hasara da shashi ya rinka fada da shashi ya rinka rigima da shashi ubangiji madaukakin sarki ya faɗa wannan cewa duk in ya ga dama Allah madaukakin sarki zai aiko azaba ta kowanne hannu shine mai iko akan dukkan komai dan haka ku guji saba mushi ku guji shirka da shi domin sai musiba ta same ku in ba ku guda kuma ubangiji madaukakin sarki idan ya juyo yayi fushi akan ku ba abinda zai hana in yi muku azaba ta zo akan ku shi yasa Allah yake ba da labari ikonsa da hakan dan musurata amma ta bu cikin rahamarsa da da jin kansa ya dauki a wannan al'ummar ta mu ta azaba ta sama tarajimu wal hasd ya dauke mana azaba ta ai girgizar kasa duka mutane su halaka. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi rahimahullah yake cewa qul huwa al-qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhika ba'dakum ba'da ba'd undur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun yace yalbisukum ay yukhliqukum min al-iltibas ya chafu aku ku zama kun raba kanku kungiya kungiya dariqa dariqa yare yare kuna ta kashe kawunan ku. Jabir dan Abdullahi yace wannan aya ta sauka qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum lokacin da take sauka da Allah yace ka ce musu ubangiji madaukakin sarki yana da iko ya sauko da azaba daga saman ku. Manzala sallallahu alaihi wa sallam yace a'udhu bi wajhika ina neman tsari daga fuskarka ina neman tsari daga gare ka ina tawassali da fuskarka mai girma ka tsare mu da azabar da za a aiko mana daga sama. Allah yake au min tahti arjulikum ko daga karkashin kafafuwanku. Manzala sallallahu alaihi wa sallam yace a'udhu bi wajhika ina neman tsari da fuskarka a kare mu. Aw yalbisakum shi'a ko ya rarraba ku kungiyoyi kungiyoyi dariqa dariqa wai zai fa baba kun ba ta ba shashin ku ya rinka dandanawa shashi kisa da bala'i da musiba. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhi ahwan aw aisar sai manzo Allah yace wannan ya fi sauki ita ta fi sauki wato a cikin azabar nan da Allah bari bakin sarki guda uku da yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce inda ake da tazaba to wannan ita ce za a zaba ma ita ce mai sauki sauki. To da ai azabar farko ya aiko azaba daga sama in ta zo kowa da kowa za ta kashe ba wanda zai rayu. Azabar girgizar kaza in ya girgiza ta kowa da kowa zai mutu. Amma azabar mu zama kungiyoyi yare yare muna faɗa da kisa da juna wannan ba gaba kike za a haɗe ba. Irin yanzu yakin da za a yi Hausawa da Fulani manoma da makiyaya irin duk wannan yaki na kabilanci yaki na kungiyoyin addini izala da dariqa yaki kaza da kaza waɗannan yaki yaki da hassada da cin duniya juna da menene zaka ga duk yanda za a yi ko da an yi clash din Fulani masu kiyo da makiyaya za ku ga a wani gefe ne aka yi kuma wasu mutane ne aka kashe wasu ba su san abin da aka yi ba. Ko da za ka ga an yi faɗa tsakanin kabilar kaza da kabilar kaza a wani yanki ne wasu sai dai su ji labari ba su sani ba. Amma inda azaba za ta zo daga sama ta rufta kowa da kowa zai tafi to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba mu kungiyoyi mu rinka kisan juna da faɗan juna da faɗace-faɗace wannan da rigingimu ya ce shi ya ɗan fi sauƙi. Wani hadisin kuma Imamu Ahmad ya ruwaito Sa'id bin Sa'd bin Abi Waqqas yake cewa mun taho tare da Manzo sallallahu alaihi wasallam sai muka wuce ta masallacin Bani Muawiya. Manzo Allah sai shiga cikin wannan masallacin ya raka'a biyu sai muka yi sallah tare da shi. Fanaja rabbahu azza wa jalla tawilan thumma qala Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana munajati bayan ya gama raka'a biyu kenan sai yake gana da ubangijinsa ya tabi yana addu'a. Thumma qala sannan yace sa'altu rabbi salatan yace wannan abin da kuka gani na dade ina ta ibada ina roƙon Allah na tambayi ubangiji na abubuwa ne guda uku. Sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharat fa a'tani ha na roƙi Allah na ce ya Allah kada ka halakar da al'umma ta gabaki ɗaya da ambaliyar ruwa. Allah marubucin sarki ya ce an ba ka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za'a yi wa ba a yi wani ambaliya wanda zai tashe mu daga aiki gabaki ɗaya mu da kashe. وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة na umarce shi na kai roke shi ya Allah kada ka halakar da al'umma ta da fari fa afaniha yace an baka ba zai yi ba a ce gabaki dai al'umman musulmi an yi fari a kowane gari an rasa abincin ci amma ta iya yiwa a yi fari a wancan gari a yi fari a wancan yankin a yi wani lokacin ma da aka yi fari a wancan yankin to a wani yankin ma lokacin aka samu abinci lokacin da aka yi ruwa ya karanci a can sai kaga can gunsu ruwan ya ishe su har ma su suke a tsaya amma a ce gabaki ɗaya al'ummar musulmi totally garurukan al'umma gabaki ɗaya na duniya a ce an yi barin da ko ina ba a samu abinci ba maza Allah ya roƙi Allah ya ce ya Allah kada ka yi haka Allah kuma ya ce an baka wa ta'alluhu Allah ya ja'ala ba'dahum bainahum kuma na yi roƙo kada Allah ya sa iyayyarsu da yaƙi da cin duniyar juna a tsakanin al'ummar musulmi kama na aniha Allah madaukakin sarki ya hana ni ba mu musulun yarwaki wannan hadisi to kaga kenan ba za a daina wannan rigingimun ba tsakanin ƙungiyoyi tsakanin ƙabila tsakanin addinai dole za a yi ta wannan rigingimun da tashin hankali wani hadisi na Khabbab ibn Arab wanda ya halarci Badar yace wani lokaci na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare wanda muka sallace shi da ita gabaki daya har zuwa al-Hujr yake to duba fa yanda ake ibada mala wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan isha'i yana so ya gaishe kawai sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya tada sallar dare sai ya bi shi in ya gama sallah sai ya gaji akai ta sallah akai ta sallah akai ta sallah haka da al-Hujr yake to munan yanzu izu biyu inda masallacin da ake izu biyu banka zuwa shi ne takaici wallahi ka rasa mutane ne za ka ce musu yanda ka san ka ɗauki bulala ka ga shiga unguwa kai ta dukan mutane saboda ba su san ciwon kansu ba ko kaɗan kwata-kwata mutanen mu wallahi mutane ba su san ciwon kansu ba wannan fa ba Ramadan bane ba normal kwanaki ne na duniya normal ba Ramadan ba ya shiga zai gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun bayan isha'i da Allah ya kabbara akai ta sallah akai ta sallah akai da al-Fajr yake fa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min salati manzo Allah ya sallama fa qultu ya rasulullah nace ya manzo sallallahu alaihi wasallam لقد صليت الليل صليت الليل صلاه ما رايتك صليتها مثلها naga irin wannan sallar da kai yau ba mu taba ganin ka kai irin ta a dauke dare sir ana sallah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal innaha salatu raghab wa rahab raghabin wa rahab yace in sallah nan sallar da take kwadayi da kuma tsoro sa'altu rabbi azza wa jalla fiha salaka sifat a cikin sallar nan na tambayi ubangiji na abubuwa uku fa afani isnataini wa mana'ani wahida ya bani biyu ya hana ni uku na tambayi al'umma na tambayi ubangiji madaukakin sarki kai ya halakar da al'umma ta gabaki daya don wani zunubi da suka aikata irin halakar da yawa al'ummar da suka gabata Allah yake ambata na tambayi ubangiji na cewa kada ya bayyanar da abokan gaba wanda ba daga cikinmu ba gabaki sai abokan gaban su zaman to cewa sun yi rijiyaye a kan musulmi Allah barkatun sarki yace an baka na tambayi ubangijina kada ya rarraba mu kungiyoyi mu rinka dukan juna muna kashe-kashe muna fada da juna Allah barkatun sarki yace ba baka ba wannan aka hana ni manzala sallallahu alaihi wasallam a wata hadisin ya nuna cewa ba za a taba saka wasu kafirai a makiya addini su daukaka har su gaba da musulmi su yi saifara Allah ya yi wannan alƙawarin sai dai sharaɗin menene a wasu ruwayoyi suka nuna sai dai inda musulmi suka haɗu kai wato ba yanda za a yi makiya Allah kafirai su daukaka akan musulmi sai sun samu haɗin kan musulmi sai bango ya tsage. Yau duk wannan daukakar da arna suka samu Amerika da Isra'ila suke abin da suka ga dama kasashen musulmi suka samu lagwansu wa'yansu suna ganin su ne su su za su kare su su za su yi komai kuma yanzu ta bayyana ba za su iya kare su ɗin ba. Wanda wannan yakin da ake yi ba ƙaramin jarasin ba ya koyawa ƙasashen musulmi kuma sun fara jarasuwa kuma bayan yakin za su canza abin da suke tunda yanzu suna faɗa ƙiri-ƙiri 'yan ƙasashen ta yawa manyansu har shugabannin suna cewa da mun shiga Amerika da Isra'ila za su kare mu shi yasa muka kashe biliyoyin kuɗinmu triliyon dalar ba suke gina musu waje su kawo su da sojojin su da menene su yau sun wayi wanda kake kawo don ya kare ka an harba bom sojojin fita suke daga bestin da gudu su tafi gidajen ƙungiyoyi suna ɓoyewa to wannan ta kawo su kare ka sun banda mahaukata dama sun zo dai su kare Isra'ila kuma duk babaman da ake harbawa Amerika ta Isra'ila kawai take ba ruwanta su ta ƙasashen musulmi ba ruwanta da na ƙasashen musulmi kuma Iran abin da ta faɗa duk yadda ka so ka ce ta doki ƙasashen musulmi to ya za ta yi nan ne jiragen yaƙi da rada-rada da suke leƙen asiri da manya-manyan makamai na kai ɗauki da menene suke in kana faɗa da mutum in baka jaki nan ba ya za a yi ta ina kafin a taho daga makami daga Amerika a zo ka shirya amma yana kusa da kai zai jake ka me ya kamata ka yi ka fara dukan wannan da kusa da kai shikenan yanzu ni ina faɗa da alaramma kawai sai na ga waɗannan jamalan su suke kawo mishi taimako in na samu dama ya ɗan faɗi ba zan naushe wanda yake kawo mata taimakon ba kuma in naushe wanda yake kawo mata taimako kuma suka faɗa a fili cewa kuma yanzu sun samu na'urar yakin da aka yi ta baya duk yakin da aka yi na baya ba sa ganin daga ina ake kai musu farmaki yanzu bayan yakin China ta ba su na'urar da duk inda aka taso jirgi suna gani kuma suka ce inda da base aka taso aka daki base ɗinsu to za su daki base ɗin Amerika inda da ƙasa aka taso aka daki airport ɗinsu za su daki airport ɗin wannan ƙasar aka taso kuwa daga Saudiya aka daki base ɗinsu suka daki base ɗin Saudiya zamun kuma sun faɗa to ai ba wani yana cewa ƙasar musulmi wai suke duka Cyprus da suka daki Cyprus ƙasar musulmi ce a turai take amma nan best in ingila ne ya ba Amerika dama Amerika ta nema zai yi amfani da ita ake tashin jirage da kayan yaƙi daga su koyar zuwa yi ana kaiwa can su ma aka daki su to Cyprus ƙasar musulmi ce wani yanzu yana cewa yana dukan ƙasar musulmi ai ba best in Amerika aka daka wani yanzu yana cewa ana dukan Cyprus ɗin su aka daka malami wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kada kiyayyen wasu mutane ta hana ku yin adalci mu abinda Allah ya ce mana i'dilu ko aqrabu lit taqwa ba yadda za a yi ko aqidan mu ba dai ba ma san aqidan su ba amma dole sai mun mutu adalci yanda suka shiga cikin wannan dan sun daki Kuwait sun daki Saudiya sun daki Imarat musamman Imarat duk nan wani dan karamin gari ne na Yahudawa duk inda ake cutar da musulmi a duniya a Imarat daga Imarat aka wargaza Libya daga Imarat aka wargaza Sudan daga Imarat aka wargaza Iraki daga duk aka wargaza su Suriya yanzu dan sun dake hotel da kamfanoni inda waɗannan masu takatsi din tsara yadda za a wargaza ƙasashen musulmi har laifi ne ta tabu muna ta addu'a uduribu ku ta duka kuma muna ta muku addu'a Allah ka duk inda kuka duka dukan ya je wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa duk inda kaga wani arni ya samu gata ya samu nasara akan musulmi to da musulmi dan uwan ma ka haɗa kai ko a Najeriya duk wannan arnar da suke abin da suka ga dama ai musulmin mu ne suka ba su kofa wannan manyan musulmi din, former president da former general general da former minene, suka sun san su tare suka yi aiki suka ce musu a'a ba za su yi ba. Amma dan sun san ba su kishin al'umma su da yawa daga cikin su. Haka wannan ayoyi aya ce a gare mu, mu san ni za ni. Allah mu rubutun tarfi ka taimaki musulunci da musulunci. Allah ka adagawa a cikin musulunci. Allah duk inda musulunci yake ka ba shi ƙarfin gwiwa ka ba shi nasara. Allah ka karya kafirci da kafirai. Ubangiji maɗaukakin sarki ka yi mana maganin azzalumai a duk inda suke. Ubangiji maɗaukakin sarki ka kawo mana ɗauki a ƙasarmu Najeriya. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ubangiji maɗaukakin sarki ka iya mana da iyawarka. Allah ka sauƙaƙe mana duk halin da muke ciki. Ubangiji maɗaukakin sarki ka iya mana ya zal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you. Thank you.